الرجيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بايعك انغوا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بركه مدسايك تعدوا مجلس منا مصلاه البرهان انا انغوديا dan azare dan ci gaba da karatun mu na fiqhun musulunci cikin littafin matanin Ashmawiyya na al-Allama Abdul Bari Ar-Rufa'i al-Ashmawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Yau muna ranar Alhamis 27 ga watan Qa'ada, kwanakin hijira yau 1439, wanda kuma ya zo daidai da 9 ga watan 8 misalin miladiya yau shekara 2018. A karatunmu da ya gabata wancan sati mun kammala karatu a babin imama, wato babin limanci. Yau za mu tashi a sabon babi, babin da malam ya kulla shi da babu salatin juma'a, babin da zai yi magana dangane da sallar juma'a. Sallar juma'a sananniyar salla ce, ita ce sallar sati-sati wacce ake yin ta ranar juma'a daga sirra na kun sati, wanda har malamai suka tattauna wannan juma'ar sunan sallah ce ko sunan ranar. Ranar an kira ta juma'a ne saboda wannan sallar, ko kuma sallar ce aka kira ta sallar juma'a saboda wannan ranar? Kuma sai maka aka gada a wajen Larabawa cewa wannan rana ana ce mata ranar juma'a. Alƙur'ani ma haka yake kira ranar juma'a. Allah ta'ala ya ce, ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillah. Wannan sallah ta juma'a malam yace, wa salatul jumu'ati fardun 'alal a'yan. Sallar juma'a farilla ce akan kowa da kowa. Nan ce al-ayan, ana nufin kullun ala shida, kowa shi ɗayansa. Domin shi farali a wajen malamin usuli, idan an yi la'akari da wanda yake hawa kansa da aka suka shi biyu, akwai farali kifa'i, akwai farali aini. Farali kifa'i wanda suke ce masa fardu kifaya shi ne farali wanda wasu suke sauke wa wasu wajibcin. Idan wasu sun aikata, to wajibcin ya faɗi akan sauran wanda ba su samu damar aikatawa ba. Idan duka aka bar shi ba a aikata shi ba, to shi ne duka kuma waɗanda abin ya shafa sun yi saɓo. Kuma sallar jana'iza idan musulmi ya rasu, waɗanda suka yi wannan sallah suka suturta shi, to sun sauke wajibi akan sauran da ba su samu halarta ba. Idan aka bar gawarsa haka ta ruɓe ta lalace, ba a yi mata wanka, an mata sallah, an binne irin yadda ake biso irin musulunci ba, to duka wannan gari sun yi saɓo. Sai in wanda bai san haka ɗin ma ta faru ba. shi kuma fardu ayn farilla ta kashin kai shine farallin da yake wato wajibi akan kowa shi karan kansa wani baya dauke wani don wani ya aikata ba zai zama wajibin ya faɗi akan wani ba kamar salloli guda biyar ko mata da miji ne don miji ya yi sallar asuba to wannan baya tarayyar da sallar asuba daga kan matarsa ita ma sai ta yi nata ko ɗa da uba don wani ya yi sallah to baya tarayyar da sallar akan ɗayan shi ma sai ya yi tata matuƙar ya zama mukallafi shari'a tana magana da shi galibi ne hankali wannan faralin shine wanda malamin ahlar yake yi magana akan sa in ba ku manta ba yace awwalu ma yajibu ala almukallafi tasdiqu imanihi thumma ma'rifatu ma yusliu bihi farḍa 'aynihi farko abin da yake wajibi akan mukallafi ya inganta imaninsa sannan kuma sanin abin da zai kai farillarsa ta kashin kansa wanda wani ba zai sauke masa ba wannan shine ilimi na farko da ya zama wajibi akan kowa shine kokarin sanin abin da zai kawar da farillar da dole sai shi zai wani ba zai masa haka kafin mutum ya koyi sallar jana'iza ya kamata ya iya sallar asuba da azhar da la'asa da magriba da isha to jana'iza wani ma zai iya yi masa amma wannan wani ba zai masa ba haka ya san hukunce hukuncen sarki da wani ba zai masa sarki ba shi zai yi alwala shi zai yi wanka in mace ta yi ta za ta yi haila dokokinsa duka dole sai ta sani ta za ta yi wanka wani ba zai mata ba ta za ta yi beki irin waɗannan faralli ana ce musu furudul a'yan faralloli da suka shafi mutum shi kansa wani baya sauke masa to sallar juma'a tana daga cikin irin wannan farallai wanda halartan wani baya sa juma'a ta sauka akan wani da mutum dubu za su je masallacin juma'a to idan akwai mutum goma da ba su je ba dubun nan ba su ɗauke wa mutum goman nan ba kowa ta tsaye juma'a ka ce yayi na ka duk wanda bai je ba to wabali a kansa kasancewa sallar juma'a farilla ne akan kowa ya tabbata a cikin alqur'ani mai girma ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya tabbata a ijma'in malamai Allah madaukakin sarki yana cewa ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmi jumu'ati fas'au ila dhikrillah wa dharul bay'a ya ku mu'minai dan an yi kira na sallar ranar juma'a fas'au ila dhikrillah to ku gaggawa ku tafi zuwa ga ambaton Allah wato sallah da abubuwan da ta kunsa wadarul bay'a ku bacci miki fadin Allah ta'ala fas'au ila dhikrillah ku tafi zuwa ambaton Allah wato sallah da abubuwan da ta kunsa wannan umarni ne kuma ba abin da ya rage wannan umarni karfi balle a ce ya zama sunna ko mustahabbi sai ma abin da ya kara wa umarnin karfi shine abin da ya tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yantahiyanna aqwamun an waj'ihimul jumu'at aw la yakhtimanna allahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin annabi jira da aminta Allah tabbata gare shi yace lallai waɗansu mutane ko sun nisanci watsi da sallolin juma'a da suke yi ko kuma Allah ya rufi akan zukatansu sannan su samu kansu daga cikin gafalallo wannan barazana ce da take nuna hadarin da ke tattare da wanda baya zuwa sallar juma'a ba tare da wani uzuri ba kamar yadda aka ya tabbata a cikin hadisi da tace annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa aljumu'atu haqqun wajibin aljumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin illa arba'a. Juma'a haƙƙi ne na wajibi akan kowane musulmi in banda mutum hudu. Yace abdun mamlukun aw mar'atun aw sabiyun aw maridun. Ko dai bawa mallakacce, ko kuma mace, ko yaro, ko matafi. Ai, ko marar lafiya, ko yaro, ko marar lafiya, aw maridun. To wannan hadisi muhallin shahidinsa da yace aljumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin. Juma'a haƙƙi ce, haƙƙi ne na wajibi akan kowane musulmi. Kun ga aka ce ala kulli muslimin. Ya ƙara bayyanar da farlancin juma'a ya shafi kowa ne a ƙashin kansa. Sannan malamai musulunci sun yi ijma'i akan wajibcin sallar juma'a akan dukkan musulmai. Malam yace walaha shurutun wujubin wa arkanun wa adabun wa a'zarun tubihu at-takhallufa anha. Sallar juma'a tana da shurutu wujubin, sharuɗa na wajibci. Nace sharuɗa na wajibci, ana nufin sharuɗan da idan aka rasa guda ɗaya daga cikinsu, to juma'a ba ta zama wajibi, amma zai yi wuta inganta. Yawa, dinga bambancewa. Idan malamai sun bambanta sharaɗi, to yana da muhimmanci fahimtar bambancin. Galibi malaman fiqhu basu cika wato ihtirazi a cikin magana ba, face wannan ihtirazi yana da matuƙar muhimmanci, yana da gurbinsa. Nan da suke shurutu wujub, shurɗan wajibi, ma'ana shurɗan da kowane ɗaya aka ambata maka a cikinsu, ana nufin idan bai cika ba, to juma'a ba ta wajaba ba, amma rashin cikarsa ba zai hana ingancinta ba. Zai yiwu sharaɗin bai cika ba, amma kuma idan mutum ya yi sallar ta inganta, amma da cikin rahamar Allah da hikimarsa bai tilasta masa yi ba, tunda ya rasa wannan sharaɗin, shine ma'anar sharaɗin wajibi. Tana da sharuɗa na wajibi wa arkanun, kuma tana da rukunai wadda take tsaye a kansu, wa adabun, tana da kuma ladubba da suke kyautata ta, wa azarun tubihu takhallufa anha, da kuma uzurori da suke halatta fashin juma'a. Fa amma shurutu wujubiha fa sab'atun, mala yace amma sharuɗan wajibcin juma'a su bakwai. Al-islamu, musulunci. Musulunci a wajen wasu malamai sharaɗi ne na wajibi, amma a wajen wasu malamai musulunci sharaɗi ne na inganci. Wanda ya sanya musulunci sharaɗin wajibi, to a wajensa har da ingancin. Saboda wanda ba musulmi ba baya ibada a karɓa. Haka duk wanda ya sanya musulunci cikin sharaɗin wajibci a cikin ibadu, to yana nufin wajibci da inganci, ta yadda ba ta wajaba a kansa ba, kuma idan ya yi ba za a karɓa ba, saboda shi ba musulmi ba ne. Allah baya karɓan ibada sai daga wanda ya mika wuya, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Amma wannan matsala zance mai inganci shine musulunci sharaɗi ne na inganci a ibada, ba sharaɗin wajibi. Wanda ba musulmai ba wajibi ne, kamar yadda Allah ya umarci musulmai da waɗansu ayyuka, umarni na tilas. To haka su ma kafirai, ana umartansu da wannan, da abin da baya inganta sai da shi ne musulunci. yasa wasu cikin malamin usul suke cewa al-kuffaru mukhatabuna bi furu'i shari'a wa ma la tasiqu al-furu'u illa bihi huwa al-islam. Kafirai shari'a tana magana da su yayin da take magana akan rassan shari'a da kuma abinda waɗannan ayyuka ba za su inganta ba sai da shi shine musulunci. Nan take ana kira su zuwa ga abu biyu ne, mun ce aqimu salata, to bai ke banci musulmai kadai ba hadda kafirai, amma su umartansu da tsayar da sallah ya kunshi umartansu da yin musulunci. Saboda me? Saboda musulunci lazimi ne na ingancin ibada, ba musulunci to ba inganci. Babban dalilin da waɗannan malamai suke hujja da shi, wato waɗanda suke cewa kafirai ana umartansu da furu'in shari'a, shine faɗin Allah ta'ala, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin. An tambaye su su kafirai yayin da suke linƙaya a cikin wuta, menene ya zurma ku a cikin wannan wuta ta saka? Kalu suka ce lam naku minal musallin, ba mu kasance daga cikin masu yin sallah ba. In dai har za a yi musu azaba a sakamakon ba su yi sallah ba, wannan ya nuna ashe kira da ake a yi sallah har da su. Walam naku nut'imul miskin, suka ce kuma ba mu kasance muna ciyar da miskinai ba, a ce kira da ake zuwa ga ciyarwa kuma ya shafe su. Da Allah ya wadata su kuma ba su ciyar ɗin ba, ba su amsa wannan kira ba, aka zo ana yi musu azaba a sakamakon haka. Babu shakka duk abin da zai sa barinsa ya sabbaba wa bawa azaba, ko ya sabbaba masa fushin Allah, ko ya sabbaba masa inuwa, wannan makamancin haka, wannan yana nuna wannan abin da ya bari ɗin wajibi ne. Domin inda ba wajibi ba ne da ba a yi masa fushi ba, inda ba wajibi ba ne da ba a yi masa azaba ba, da ba a la'ance shi ba. Don haka wannan aya ta nuna mana kenan kafirai wannan umarni da ake mana da hannu a cikin shari'ar musulunci da su ma ya tafe su. Don haka ranar alkiyama za a yi musu azaba iri biyu ne, azaba ta sun kafircewa Allah madaukakin sarki, da kuma azaba na sun ki aikata wajibai kuma sun aikata abubuwan da aka haramta. Idan muka yi la'akari da wannan za mu ce kenan musulunci ba sharadi ne na wajibci ba kadai, ba sharadi ne na wajibci ba afwan, sharadi ne na inganci. Haka idan musuluncin mutum, idan mutum bai yi musulunci ba, to ba za a ce sallah ta juma'a ba ta wajaba a kansa ba, ta wajaba a kansa da abinda ba za a karɓi juma'a ba sai da shi, shi ne musulunci. Malam ya ce wal bulughu da balaga, balaga shi ne kaiwa ƙarshen yarinta, shi ne balaga, wato mutum ya kai ƙarshen yarinta ko mace ko namiji. Wanda hakan yake faruwa da ɗayan alamomi guda uku wanda maza da mata suka yi tarayya a kai, da kuma na huɗu da mace take fanta da shi. Da suke tarayya a kai ko dai mafarki, wato mafarki na saduwa da mace, wannan a ɓangaren mafarki za ka haɗa da duk abin da za a ci masa janaba, ko dai ya yi mafarki, ko kuma ya sadu da mace kuma ya inzali, ko kuma yana farke wani dalili na sha'awa ya sa mani ya fita masa. Duka wannan nau'uka suna
suna daga cikin alamomin balaga. Amma mujarradin saduwa da mace, ya sadu da mace, hashafarsa ta buya a cikin farjinta, kuma bai yi inzali ba, kuma gabanin nan ba wata alama cikin alamomin balaga da suka zo masa, to wannan baya sa ya balaga. Haka daga cikin nau'in janaba, buyan hashafa a cikin farji ba a balaga da shi. Fitan mani ne ake balaga da shi, ko a barci, ko a farke, ko a jima'i. Wannan ko mace ko namiji haka ta faru da shi, to balaga ta zo. Sai dai anan ana yawan cewa mafarki, ana ambaton mafarki ne saboda galibi shi ne abin da ya fi faruwa. Wanda bai balaga ba da wuya a ce ya sadu da mace. Kaɗan ne na jirjidda sai bai balaga ba ya sadu da mace. Abin da zai fara sani dangane da mace shi ne mafarki, shi ne galibin abin da yake faruwa. Sannan wanda bai balaga ba da wuya kawai sai mani ya zo masa a farke, galibi ya fi zuwa a mafarki. Don haka hawa-hawa ne, saduwa da mace ya fi ƙaranci. Sannan wanda yake biye masa baya a ƙaranci shi ne fitan mani a farke. Sannan galibi wanda ya fi yawan faruwa shi ne fitan mani a mafarki. Idan wannan ya faru ko ga namiji ko ga mace, to an balaga. Ko kuma alama ta biyu, fitan gashi a mara, ko a namiji ko a mace, wannan alama ce daga alamomin balaga. Sannan alama ta uku, a cika shekara 15, inda a malikiya suna cewa shekara 18, amma zance mai inganci shekara 15 saboda hadisin Abdullahi ibn Umar yake an zo fita yakin Uhud, annabi sallallahu alaihi wasallama ya duba ne ya gani, sai ya ce mini a'a ba za ka je ba, yake yana ganin ban kai ba domin lokacin shekara ta 14. Da aka zo tafiya yakin Khandaq, ya duba ne ya gani ya ce to yanzu kan ka shirya da kai za a je yaki, yake sai ya bar ni in tafi yakin Khandaq saboda lokacin yana ganin na balaga, lokacin na kai shekara 15. Wannan hadisi ne ingantacce, kuma nassi ne akan cewa shekara 15 su ne shekarun balaga. Mace ta ke ɓanta da alama ta hudu shi ne zuwan jinin haila. Idan mace ta ga jinin haila ya zo mata, kuma a shekarun da bisa al'ada za ta irin wannan yarinyar za ta iya ciki, banda a shekarun da ba zai yiwu ba al'adance mace bai ciki. Ana cewa al'adance shi ne akwai abin da zai zo ya saba wa al'ada, hankalin kowa ya tashi. A ce ya shekara uku ta yi ciki, sai a yi scanin a tabbatar cewa ciki ne. Kaga wannan hankalin al'ada za ta tashi, zai tashi saboda ba a san haka al'ada ba. Na haka tunda babu irin wannan al'ada, to ba yi da hukunci sai ya faru. Abin da aka sani shi ne al'adanci, yarinyar da ta kai shekara 9-10-11-12, irin wannan bisa al'ada in ta yi ciki ba za a kore ba, za a yi mamaki. An ba mamakin abinan, ba mamakin ta kai ta dauki ciki ba, sai dai mamakin irinsu ba su saba su ciki ba. To in mace ta kai irin wannan matsayi sai jini ya zo mata, to wannan jini za a dauke shi jinin al'ada ne, har sai idan wani dalili ya nuna cewa ba na al'ada ba ne. Idan jini ya zo mata to ta balaga. Wannan su ne alamomin balaga wadda malamai suke ambata. Da zaran namiji ya ga wannan alama daga cikin alamomi da muka ambata, to ya balaga. Don haka sallar juma'a ta wajaba a kansa. Kishiyarsa shi ne yaro. Yaron da bai balaga ba, to juma'a ba ta wajaba a kansa. Wal aqlu, hakan nan hankali. Kishiyar hankali shi ne hauka. Mahaukaci juma'a ba ta wajaba a kansa. Amma shi yaro sharadi na biyu da muka bari yanzu, da muka ce juma'a ba ta wajaba a kansa ba, amma in yayi juma'a ta inganta. In yayi juma'a ta inganta. Ladan kuma nasa ne. Ana kowa ba ne. amma in baban sa ya kama hannunsa sun tafi sallar juma'a zai samu lada na ya kai shi sallar juma'a in mahaifiyarsa ta masa wanka tace tafi sallar juma'a ta masa alwala za ta samu lada na ta taimake shi ta nuna masa tafiya sallar juma'a amma ladan juma'a naka ne shi a kashin kansa don haka yaro idan ya sallar juma'a ta inganta duk da bata wajaba kansa ba saboda bai balaga ba balaga sharadin ne na wajibi hankali malam yace hankali sharadin ne na wajibi har ma da inganci amma hukatin ya sallar juma'a bata inganta ba amma dama bata wajaba kansa ba mun ga sabanin yaro yaro in yayi ta inganta amma ma hukatin yayi bata inganta duka kuma bata wajaba kansu ba wadhukuriyatu da mazantaka in ya zama namiji wanda ba namiji ba juma'a bata wajaba kansa ba mata kenan tunda kishi ne namiji mata juma'a bata wajaba kanta ba amma in tayi juma'a juma'a ta inganta saboda ba abin da zai hana ingancin sallar ta shi ma hukaci abin da ya sa juma'a sa bata inganta ba saboda kowace sallah ma yi ba ta juma'a ba kowace ma bata inganta ba yayi kowace ibada ma yi bata inganta ba amma mace ba in tayi sallolin azhar da asar magriba isha suna inganta kuma sa inganta suna inganta idan haka ne juma'a ma ta inganta yanzu ana maganar wajibi ne bai wajaba akan ta ba ta fiskar wajibi amma ta fiskar inganci in tayi ya inganta wal hurriyatu da kuma yanci ya zama ɗa ba bawa ba kishi ta shi ne bawa bawa juma'a ba ta wajaba a kansa amma tunda yana ibada ta inganta yana sauran salloli su inganta yana azumi inganta idan ya juma'ar ta inganta amma inda zai zauna bai je ba to bai zama abin zargi ba saboda ba wajibi ne a kansa ba saboda shi bawa kadara ce ta ubangidansa idan aka tilasta masa zuwa sallar juma'a to ta iya yiwuwa a wannan lokacin a sarayar wa ubangidansa wata bukatarsa aiwa a shiga cikin wata bukatar ubangidansa ko kasancewa sa baki da yanci baya mallakar kansa baya mallakar komai nasa to shari'a sai ta yi masa rangwame saboda kada shiga cikin haraji idan aka ce ubangidansa yana da bukatarsa ya yi masa wata hidima alhalin ya fice ya tafi sallar juma'a ya dawo ubangidan ya ɗauki hayaniya da hargowa zai tayar masa hankali ka ga ƙarshe wannan zai iya cutar da bawan nasa ma a dalilin haka sai Allah shi sarkin haƙuri ne da shi haƙƙinsa ya fi ƙarfi a kan haƙoƙin bayinsa amma wani lokacin Allah subhanahu wata'ala ba kuma wani lokacin ba mafi yawan lokuta Allah yana gabatar da damuwoyin bayansa a kan haƙoƙinsa kasancewar bawa bai mallaki kansa ba bai mallaki tasarrufin kansa ba wannan ya sa juma'a ma bata wajaba a kansa ba inda juma'a ba kamar sallar azhar da la'asar ba ne da zai yi su a gida ba kamar azumi ba ne da zai iya yinsa yana hidimominsa ba zai hana ya yi wa ubangidansa hidima ba sallar juma'a tana bukatar mutum ya tashi ya yi doguwar tafiya da zai ya zauna ya saurari huduba sai an kammala huduba an yi sallah sai zama ta sha bamban da sauran wajibai sai aka sauke masa wajibcinsa wal iqama mala yake da kuma zaman gida anan abinda ake nufi da zaman gida kishi tafiya ba zaman gida irin na mata ba kishi tafiya ace mutum shi ba matafiyi bane to shi matafiyi juma'a ba ta wajaba a kansa ba bukatar mutum yana halin tafiya sai ya tsaya ranar juma'a sai ya tsaya a wani masallacin juma'a akan hanya yayi sallar juma'a nan ne ya ci gaba da tafiya a matafiyi da ci gaba da tafiyarsa har sai lokacin da yaga damar hada azhar da al'asr ko a lokacin azhar dan ko a lokacin al'asr sai jam'u taqdim ko jam'u ta'khir kuma qasar amma juma'a ba ta wajaba akan sa amma da zai tsaya ya sallar juma'ar juma'a ta inganta kamar da shi ma bawa da zai yi sallar juma'a juma'a ta inganta sai dai idan ya tafi sallar juma'ar ba da izinin ubangidansa ba yayi laifi ubangidansa to laifinsa na wanda ya ubangidansa yana nan amma ba zai bata sallar juma'a ba wa sihhatu hakan lafiya kishiyar lafiya jinya majinyaci ko marar lafiya juma'a ba ta wajaba a kansa saboda udurinsa shi bayyananne ne waya Allah ma ba zai iya zuwa ba wala Allah ko da zai je din zai je ne da wahala daɗi akan wahalar zuwa sallar juma'a kuma Allah ta'ala bai sanya tsanani a cikin wani addinin ba wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah bai sanya muku tsanani a cikin addini ba dan haka ba buƙatar mutum a ce sai ya azabta daɗi akan wahalar da aka saba ta zuwa sallar juma'a an ce wahalar da aka saba shine mutum ya fita ko a rana ko a ruwa ko a tafi ko a kafa ko a abin hawa ya tafi sallar juma'a kusa ko nesa akwai nau'i na ɗan wahala a ciki to irin wannan wahala ba mai cutarwa ba ce amma wahalar da ta daɗa akan haka to wannan wahala ce da shari'a take dubanta duk wanda yake da rashin lafiyar da wahalar za ta daɗu masa to juma'a ba ta wajaba a kansa ba ko wanda ya samu sauki amma idan ya fita ya shiga rana ko in yayi tafiya to ciwon zai dawo ko zai daɗu to duka wannan ma marar lafiya ne sai ya haƙura da zuwa sallar juma'a waɗannan sharuɗa guda bakwai su ne sharuɗa da malam ya kawo sharuɗan wajibi amma sharuɗin balaga da sharuɗin dukuriya da sharuɗin hurriya da kuma sharuɗin na ƙarshe as-siha waɗannan hadisin da muka ambata a baya ya lissafa annabi alaihi salatu wassalam ya ce al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin illa arba'a juma'a haƙƙi ne wajibi akan duk wani musulmi in banda mutum hudu sai ce abdun mamlukun wato bawa mallakekke aw imra'atun ko mace in ga bawa mallakekke kishiyarsa ɗa mai yanci aw imra'atun ko mace kishiyarta zakar namiji aw sabiyyun ko yaro kishiyarsa shine baliki aw maridun ko marar lafiya kishiyarsa shine sahih amma sharadin musulunci da hankali sharadin musulunci da hankali wannan sharuɗa ne da suke bin kowace irin ibada ba sai sallar juma'a kowace ibada musulmi ba zai yi ta inganta ba kowace ibada ba ta wajaba akan mahaukaci ba kuma ne ba ta inganta ba amma tafiya shi kuma haka aka gani a aikin annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana halin tafiya juma'a ta same shi baya sallar juma'a juma'a ta same shi a aikin hajjinsa na ban kwana amma bai yi sallar juma'a ba sai ya sallar azhar shi da sahabbansa alaihi salatu wassalam kuma haka aka gani ke yi a duk tafiyar da ya yi juma'a ta same shi wannan ya nuna juma'a ba wajibi ba ne a kan matafiyi shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam baya sallar juma'a a halin tafiya malai ce wa amma arkanuha amma rukunan sallar juma'a fa khamsatu guda biyar ne al awwalu rukuni na farko al masjidu alladhi yakunu jami'an masallacin da yake kasancewa jami'ai masallacin da ya game dukkan salloli guda biyar masallacin da ya game salloli guda biyar ba a ce masa jami'a kuma ba a juma'a a cikin sa. Masallacin da ba za a zo a yi sallar asuba ba, sai dai azhar da la'asar da magariba da isha, ba zai zama masallacin juma'a ba. Masallacin da ba a yi magariba da isha ko ma da asuba, irin masallacin yan kasuwa, ana yin kadai azhar da la'asar ne, ba za a tsaye da juma'a a wajen irin wannan masallaci ba. Domin wannan ya nuna cewa ba masallaci ne mai jama'a ba, ko kuma jama'ar sa ba dawwamammu ba ne. Masallacin juma'a kuma sharadi ne jama'a su zama dawwamammun jama'a, ko da kai baka nan wanin ka yana nan. Don haka ɗan adadin da ake so su zama adadin masallata sallar juma'a, a ce koyaushe masallacin baya rasa su. Amma ya kace jama'ar sa shi jama'a ce ɗan lokaci-lokaci, to wannan masallaci bai cancance da masallacin juma'a ba. Don haka wajibi ne masallaci ya zama masallaci jami'i wanda ake salloli biyar a cikinsa. Rani na biyu, al-jama'atu jama'a wa laysa lahum haddun 'inda malikin, malaike ba su da iyaka a wajen imamu malik. Bal labudda an tatakarra, labudda an takuna jama'atan tatakarra bihim qarya, yake sai dai dole ne su kasance jama'a da alƙariya za ta iya tabbata da su. Dangane da abin da ya shafi jama'a, ita kanta sallar an ce mata sallar juma'a, wato kamar daga jama'ar ne yake. Al-jumu'a da al-jama'atu da al-jam'u duk yana nuna taruwa ne da tarawa. Don haka jama'a a sallar juma'a rukuni ne, ba zai yiwu ai sallar juma'a ba da jama'a ba. Abun nufi a nan shine ba wani duk malintarsa duk ƙwarewarsa a sallah da zai zo shi ranar juma'a ya tsaye da sallar juma'a shi kadai. Amma shin mutum uku za su iya yin sallar juma'a, mahallin saɓani ne. Domin wasu suna ganin cewa ai mafi ƙarancin abin da ake so jama'a a larabci shine mutum uku. Don haka da zaran an san mutum uku aƙalla, yayin da liman zai zama tare da shi akwai mutum biyu, to sun zama jama'a za su iya yin sallar juma'a. Idan wannan dace ne mai rauni, sallar juma'a ya kamata ta fi haka. Wasu suka ce mutum goma sha biyu, kamar yadda zai zo nan gaba malam yana ambata. Wasu suka ce 40, an faɗin santuka da yawa dangane da abin da ya shafi jama'a. Amma abu mafi muhimmanci shine ya kasance akwai mutane bayan liman, akwai mutane da sun kai a ce musu jama'a. Babu wani nassi da ya zo shi ƙarara ya ce mutum kaza ne jama'a, a shari'a babu. Ba abin da ya zo ya nuna cewa mutum kaza ne jama'a. Da haka gurgudan abinda za a iya kiransa jama'a bisa al'adar mutane, domin idan shari'a ba ta yi abu haddi ba, to al'ada tana masa iyaka. Haka abinda al'ada za a ce masa jama'a, to shi ake nufi da jama'a. Juma'a dai mutum ɗaya baya yinta, ko mutum biyu ba sa juma'a. Idan har ba a samu jama'a ba, to juma'a ba ta tsayuwa. Mutum ɗaya ko mutum biyu su sai dai su yi sallar azhar, ba halitta ɗaya da juma'a. Juma'a ta jama'a ce. Wa laysa lahum haddun 'inda malik, wajen imam malik waɗannan jama'a ba su da iyaka. Wannan kuma shi ne zance mafi inganci, ba su da iyaka. Bal labudda an takuna jama'atan tataqarra bihim qaryatun, sai dai dole su kasance jama'a ce da gari yake iya zama gari wato ya kasance waɗannan mutanen da za su yi juma'a sun kai a kira matsugunansu gari kaga kenan ba a zancen mutum biyu kuma mutum uku idan an za a ce waccan jama'a idan sun sauka a wuri sun yi gidaje za a kira wurin gari ba za a kira shi riga ba za a kira shi gari kuma mala yace ƙarya al-ƙarya ta taqarra bihi za ta tabbata a matsayin gari da waɗannan jama'a malayin ce wa rajjaha ba'du a immatina yake wasu daga cikin wato shugabanninmu na ilimi sun rinjayar da annaha ta juzu bithnai ashara rajulan to a juma'an nan tana iya yiwuwa da mutum goma sha biyu baqina li salamiha wadda suka wanzu har zuwa sallama masu wannan zance sun yi la'akari da lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake hudubar juma'a a masallacinsa a madina wata ranar juma'a sai ga yan kasuwa sun shigo garin madina a daidai wannan lokaci kayan raƙuma kayan alatu na kasuwa daga sham da jin labarin wato waɗannan mutane sun shigo sai mutane suka dinga tashi daga masallaci suna fita sai suka dinga tashi suna fita kuma ba komai kawo haka ba illa lokacin suke koyon musulunci kin sa wanda yake da sauran burbushin jahilci dole ka masa uzuri sai ka kama ka wani abin da za ka zo kana can ɗan karen mamaki amma sai ka yi masa uzuri shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana a kansu to idan ra'aw tijaratan aw lahwan in faddu ilayha wa tarakuka qa'ima qul ma 'inda Allahi khairun min al-lahwi wa min at-tijara wallahu khairur raziqin Allah yake kaga idan sun ga tijaratan harkokin kasuwa aw lahwan ko suka ga wargi ya zo masu wasa da buri sun shigo in faddu ilayha sai kawai su ruga su tafi zuwa ga waɗannan abubuwa watarakuka qa'ima sai su barka a tsaye shi ne abin da ya faru nan salama yana huduba kawai sai wani ya tashi ya fita masallaci ya zama saura tsirari ka gaya musu ma inda Allahi khairu min al-lahwi wa min at-tijara ay khairu min al-lahwi wa khairu min at-tijara inda yake wajen Allah ya fi wannan wargin ya fi wannan kasuwancin wallahu khairur raziqin arziki suke nema Allah shi ne mafificin masu arziki ya za ka bar Allah ka tafi neman arziki wani waje ka ga wuta kenan to a lokacin da wannan waƙi'a ta faru riwayoyi sun nuna waɗanda suka saura a masallacin mutum goma sha biyu ne waɗanda annabi sallama ya ƙarasa huduba da su ya yi sallah da su mutum sha biyu wa an gidar da sallah dai mutum sha biyu ne a masallaci to inda wani abin da yake nuna adadin mutane a sallar juma'a to wannan hadisin wannan waƙi'a ce to amma kaga ita ma wannan waƙi'a ce kawai waƙi'a ce ita kuma waƙi'a ba a ɗaukanta dalili saboda wannan shine abin da ya faru ta yiwu inda bakwai ne ma suka saura zai yi sallar ta yiwu inda wasu sun yi haƙuri sun daɗu sun zama 15 ko 17 ko 20 za dai a yi sallar ƙarshe sai a ce kuma wannan adadin ne haka wannan shine abin da ya faru. Ita waƙiya ba ta zama dalili, to dai abin da ya faru kenan. To amma tare da haka wasu da suka laluba suka rasa nasi suka ce to shikenan, inda annabi alaihi salatu wassalam ya yi sallah da mutum 12 ta juma'a, to yanzu mu ɗauki mutum 12 nan mafi karancin adadi, in yai kasa da haka ba za a yi juma'a ba, amma in ya kai haka to annabi ma ya yi juma'a da mutum 12, don haka yanzu mu ɗauka ita ce lamba mafi karanci, daga nan i sama shine za su yi sallar juma'a. Ko da dai zancen yana da akwai ihtiyati a ciki, akwai precaution a ciki tabbas, tunda annabi sallama ya yi sallah da mutum 12, ga idan har kun kai 12 ba ku da tababa, in yai kasa da 12 kuma kuna da tababa ya kai jama'a ko bai kai jama'a ba, kar sai a ita miki. Almuhim, wannan matsala ce da malamai suna tattauna ta, saboda dai ilimi ce, amma gaskiya zai yi wahala yanzu a zo maganar sallar juma'a kai maganar mutum 12. To nan da malamin yake cewa baqina lisalamiha wanzu zu har zuwa sallamar juma'a, wa inda a ce liman yana khutuba, daga cikin mutum 12 sai wani ya tashi suka zama 11, ko 2 suka tafi, ko 3 aka zama saura 9, to juma'a ta wargaje, sai dai a tada azhar, saboda ba su haƙura sun jira har zuwa sallama ba. Kenan da ana cikin sallar mutum 12 lamba mai hatsari kenan, wato da ana cikin sallar ana raka'a ta 2 sai alwalar wani ta karye, sai ya fice a masallacin saura 11 ko, kenan juma'a ta ɓaci, sai dai a koma azhar. Shi ne ma'anar baqina lisalamiha, wanda suka wanzu har zuwa a yi sallama 12 nan suna nan. Kaga akwai ɗan tsanani a cikin abu. Malaki as-salisu, rukuni na uku, al-khutbatul ula, khutba ta farko, wa hiya rukunun ala sahih, malaki rukuni ce bisa zance mai inganci, wa kadhalika al-khutbatu thaniya, hakan nan khutba ta biyu, ala al-mashhur, bisa shahararren zance rukuni ne. Wannan shine zance mai inganci, khutba ta ɗaya da ta biyu duka rukuni ne a sallar juma'a. Idan ba khutba a sallar juma'a, ba sallar juma'a. A isa a kira sallah sai a tada sallah, sai kawai a yi raka'a biyu, ba khutba ba a sallar juma'a, ba ta yi ba. Wasu malaman ma irin su Imamu Nawawi, Allah ya musu rahama, suka ce wannan khutba guda biyun fa Imamu Nawawi ko Ibnu Hajar na ya kwanta mini cikin biyun nan, ko da wannan magana cikin littafin sa ko al-Minhaj ko Fathul Bari, cewa su waɗannan rakawoyi guda biyu, waɗannan hudubobi guda biyu, madadin raka'a guda biyu ne da aka cire na sallar azhar, shine sirrin da ya sa ma aka hana magana yayin da ake huduba, saboda kamar ana cikin rakawoyi biyu ne. Da haka ta wannan fiskar malamai sun dubi girman guduba guda biyun nan, yadda har annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana yin magana a ciki, har ma yace duk wanda yayi magana ana khutba ranar juma'a ba shi da juma'a. Kaga karfin su ya kai karfi, amma khutbar idi kaga ita da ba madadin wata raka'a ba ce, dama idi raka'a biyu ce asali ma, dama raka'a biyu ce, na haka khutba ta ba madadin wata raka'a ba ce, kaga ba a sharranta ba a hana magana ana khutbar idi ba, sai aka hana ana khutbar juma'a. To wannan ya sa malamai suka fahimci khutbar juma'a rukuni ce daga cikin rukunan juma'a, idan ta lalace ko aka ce babu ita to babu juma'a. Kuma khutbar guda biyu ne, haka aka ga annabi sallama yana yi, ba dalilin raba su, kamar yadda maganar malam tana ishara zuwa ga cewa a mazhabin malikiyya akwai saɓani dangane da hukuncin khutbar farko da ta biyu. Yace ta farko yace mata ala sahih, ta biyu yace ala al-mashhur, duk da shahararren zance. akwai sabani dangane da hukuncin kutubar ita kanta a malikiya, rukuni ce ko ba rukuni ba ce. Sannan akwai sabani akan shin iri ɗaya ne hukuncin ta farko da ta biyu. Kama duk mu takaitawa kanmu, Annabi sallallahu alaihi wasallama bai taɓa yin juma'a da kutuba ɗaya ba, kutuba biyu yake. Mai da take tabbata cikin hadisai, Annabi sallama yana kutuba ranar juma'a guda a tsaye guda biyu, yana raba tsakaninsu da zama, haka yana ɗan zama ɗan kaɗan sai ya miƙe kuma sai ya tafi. Haka ne yake. Don haka idan an ce kutubar juma'a, ba ana nufin kutubar farko ba, ya kunshi biyun nan gaba ɗaya. Wala budda an takuna ba'da zawali wa qabla as-salah, wajibi ne wannan wato khutubar ta kasance bayan zawali kuma kafin sallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kamar da ya zo a cikin hadisin Bukhari yana sallar Juma'a ne bayan rana ta karkata. Don haka lokacin sallar Juma'a yana fara ne da karkatar rana. Tunda khutuba rukuni ce daga rukunan Juma'a, ba sharaɗi ba. In sharaɗi ne zai iya yiwuwa a yi ta kafin lokaci, kamar yadda mutum zai iya alwala kafin azza. Amma rukuni ne to fa tana cikin aikin, tana cikin Juma'a. Idan aka yi ta kafin lokaci, sannan sallar kuma ta faɗo bayan lokaci ya shiga, to Juma'ar ba ta yi ba. To da kutuba ta faɗo ba a lokacin ibn din ba, wato lokacin sallar ba. Dole ya zama da sallar da kutubar su kasance a lokaci guda ɗaya, shine bayan zawali. Daliman zai zo ya hau kutuba kafin zawali, ya tsawaita kutuba kuma sai bayan zawali sai aka tada sallah, to ba za a ce Juma'a ta yi ba, tunda kutuba ta faru kafin zawali. Idan kun sani akwai wata fahimta ta yin sallar Juma'a kafin zawali, mu ba mu buƙatar mu shiga cikinta. Jumhurin malamai ba sa kan wannan ra'ayi, kuma yana haifar da kace nace a tsakanin al'ummar musulmi. Musulunci kuma bai zo da abin da zai zama wato abin da zai jawo hargitsi ko ya raba kawunan musulmi ba. Inda wannan shine abin da aka sani, sallar Juma'a bayan zawali, kuma shi ne abin da galibin tattafa suka yi magana a kai, kuma shi ne fahimtar malaman fiqhu a immatul arba'a gaba ɗaya sun tafi akan cewa sallar Juma'a bayan zawali ce ake yin ta, ba kafin zawali ba. Sannan kuma khutba sharadi ne ta zama kafin sallah, ba kamar sallar Idi ba sai an yi sallah sannan a yi khutba, amma sallar Juma'a sai an yi khutba sannan a yi sallah. Wannan sharadi ne, ba a ce sai an yi khutba sannan a yi sallah. Sharadi ne sai an yi sallah a yi khutba. Ya faru a zamanin wani sarki cikin sarakunan khalifofi. Wannan sarki ya ga yadda mutane suke ainihin wato a sallar Idi ne, ba sallar Juma'a ba, sallar Idi. Ya ga yadda mutane idan an yi sallah suke tafiya ba sa sauraron khutba, sai su tafi hidimominsu. Shine yayi kokarin mayar da Idin kafin sallah. Kaga wannan ya saba wa sunna, khutba kafin sallah, kafin Idi. Kaga wannan ya saba wa sunna, na haka aka masa inkari, ya ba shi da wannan hurumin ya canza khutba gurbi. Kaga ta Idi ma kenan wadda ita ƙarfinta bai kai na Juma'a ba. Haka na Juma'a ana farawa ne kafin sallah. Malam yake walaysa fil khutbati haddun inda malik aidan, har yanzu a wajen imam malik khutba bace da iyaka, ba a ce ta zama kalmomi kaza ko ta zama lokaci kaza ko tsawonta kaza ko a yi ta mai tsawo ko a yi ta gajeruwa ba. In banda dai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙarancin khutbar mutum da tsawon sallarsa alama ce na fiqhunsa. alama ce na fahimtar sa addini na kwarewar sa wajen fahimta sai kasance hudu ba su takaitacciya sallar sa ne tsawo yake ko takaita khutba ko tsawaita sallah amma wannan bayan na cewa to ga iya abin da ake nufi da takaitawa kamar yadda ya zo a sunna takaita ruwa alwala da wanka amma ba a faɗi iya yawan takaitawan ba yasa malikiya suka ce bila haddi ba tare da iyaka ba to haka ita ma khutba imam malik bai faɗi mata iyaka ba wajen tsawo ko gajarta sai dai an so ta kasance gajeruwa ɗin kuma ya danganta ita gajarta ya danganta domin wani lokaci za ka samu ko sallah kawai ta tada gajarta ta ya danganta fa ba wai ana nufin gajarta sallah shine kullun sallah qul huwallahu inna ataina ba ba haka bane akwai waɗanda in ka karanta musu washamsu ko ka karanta musu ko washamsi ko ka karanta musu halataka ko wal fajr kaga dai suna dan tsawo kadan suna ganin ka musu gaggawa a sallah dan haka ya danganta da irin halin da kuma yanayin da mamun ya danganta inda annabi sallama kaga yakan yi sallah da qulhuwallahu magariba kuma yakan yi da suratu tur har yayi magariba da suratul a'raf kaga ya danganta dan haka shi tsawaitawa da takaitawa ya danganta ne da yanayi da kuma mutane in a khutba ne har mawdu'i kansa akwai mawdu'i da zaka ga yana da muhimmancin da ƙarshe ma sai a yi minti 30 ana khutbar mutane ba su gaji ba saboda muhimmancin mawdu'i akwai mawdu'in kuma da idan aka ɗauko shi ko shi limamin ya shirya mawdu'in ba ko kuma ana tsananin rana ko ana zafi masallacin babu fanka ba lantarki ba abin ba daɗi shi kuma ya bayani ba a ganewa ba a jin sa ma sosai saboda ba la zubika yi ta gumi shi ma mutane suna gumi ba a jin me yake cewa kuma ya ki ya bari kaga wannan ba hikima ce anan ba khatibi bane annabi sallama yana sallah yana niyyar tsawaitawa man yaji kukan yaro sai kawai ya fasa tsawaitawa sai aya uku aya hudu qul huwallahu sai ruku'u shikenan sai ya sallah haka liman ya ɗebo fuska guda zai yi kutuba yazo kuma aka dauke wuta ba la sifika dan janan gumi ya turnike masallaci ko in alhamdulillah ittaqullaha ta'ala haqqa taqwa ya alladhina amanu kaza kenan sai ke sai salati annabi sallama kawai shi ne ce mi sallah jama'a ba dole akwai wani satin ma ha ya mani da tashi yau ha to mala yake wala budda an takuna mimma tusammihi al-arab khutbatan amma dole ta kasance daga abinda larabawa suke kira khutba abinda larabawa suke kira khutba wato nan yana nufin ta kasance da larabci sannan kuma ta kasance ta dace da mutanen da ake magana da su mina daga cikin rashin hikimar khutba ka zo ka ne wa mutane magana da abin da bai shafe su ba bai dame su ba ba abin da ya dame su da wannan sannan ya kasance ana musu da kalmomin da suka dace da su ba daidai ba ne ba ka zo masallaci kana khutba ka dinga rikirkito kalmomin da kai dama tsohon lakcira ne kalmomin da kake wa ɗalibai a aji ai ba ɗalibai ne a gabanka ba kin ka dauko waɗansu kalmomi manya-manya ba hikima ce larabawa suna daukan khutba wani sako ne da ake isar da shi ta hanyar yare da kuma fasaha da hikimomi da salo da ya dace da waɗanda ake magana da su a muhallin da ake buƙatar takaitawa a takaita a muhallin da yake buƙatar tsawaitawa a tsawaita idan akwai fasaha zance a ciki akwai kuma daddaɗan harshe a ciki sannan akwai kuma murya ta jan hankali sannan akwai infi'alat, mutum zai dinga sarrafa kansa, sarrafawa mai jan hankali. Mutum baya zuwa zai yi huduba, sai ya rufe idonsa da takarda haka, ba a ganin ko fuskarsa haka. Innal hamdalillahi nahmaduhu, sannan kuma yazo ba murya mai daukan hankalin mutane. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. A ana sanya dama, ya daga fuskarsa yana kallon mutane, inda takarda ma to ya zama kallon takaddarsa, in za a kasa kashi, in za a kasa lokacinsa kashi uku, kallon takaddarsa in za a haɗa kallonta gaba ɗaya za ta ɗau kashi ɗaya, kallon mutane ta ɗau kashi biyu. Wa ya rubuta masa? Shi ya rubuta. Sannan ba a sanya sa idonsa a cikin idanuwan mutane, a'a huluna ake kallo, rauna ake kallo. In ka sa idonka a idon wani, wani kuna haɗa ido, shikenan sai gumi ya tsunko maka, daga nan hudubar ta ƙare, ko wani ya baka dariya. Yayi murya wacce take nuna sakokin isarwa, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udhu billahi min shururi anfusina. Sai ne dinga infi'ali, har ya zama ya tsaya kikam haka, ba wani abun da yake nuna yana huduba. Wannan duka Larabawa sun ɗauke shi salo na isar da sako wa mutane, saboda hutuba jan hankalin mutane ne. Idan ka ɗauko nan, malam yace abin da Larabawa suke ɗaukansa hutuba, to tunda wannan hutuba ce diniya, ba hutuba siyasiya ba, hutuba ce ta addini, ba hutuba ta siyasa ko hutuba irin ta yancin kasuwa ba. Saboda su Larabawa da mutum sai a zo kawai ana wasan yare kawai a kasuwa, ana ba da kuɗi. Wannan kutuba ce ta addini, to ita kuma tana da dadi na abin da addini ya shigo da shi. Shi ne ya kasance ya gabatar da kutubarsa, ya fara ta da godiya wa Allah da yabo, sannan ya zo da mawdu'i wanda zai yi kutuba a kansa, ko akan tsoron Allah, ko akan faɗin gaskiya, ko akan riƙon amana, ko akan nisantan ƙarya da sauransu. Ya zo da mawdu'insa, sannan a cikin mawdu'insa ya yi ƙoƙari duk yadda za a yi mafi ƙaranci aya ɗaya ta zo, hadisi ɗaya ya zo. In ba a samu aya da hadisi sun haɗu ba, to a samu ayar Alƙur'ani kwaya ɗaya, ko a samu hadisi kwaya ɗaya. Wannan shi ne huduba ta gama lalacewa kenan. Amma ba zai zo ya yi huduba sai ka ce magana jari ba, ba aya ba hadisi. Wannan a shari'a ba ta zama kutuba da za a ci jarrabawa da ita. Sannan ya zama a ƙarshe ya yi salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam tare da yin addu'a wa musulmai da shugabannin musulmai. Wannan abubuwa guda uku kutuba shari'a tana ƙunsansu: godiya wa Allah da yabonsa a karon farko, tsakiyar mawdu'i ya kunshi dalili, sannan ƙarshe salati da addu'a. Da haka liman musamman wani lokacin a ƙarshe an fi samun kurakurai a kutuba a ƙarshe, in zai ƙarshen kawai sai dai kaje an ce in abin sai kaje an ce inna allaha malaikatu yusalluna ala annabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wani ma in ya faɗi haka wa sallimu taslima, sai ya ce inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan, kaga bai yi salatin ba, ce ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. To sai salatin ai, sai ce kawai inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghyi yad'ukum la'allakum tadhakkarun qumu ila salatikum. Kaga bi ba salati ba addu'a. Ana so salati ya zo a ƙarshe, sannan kuma ai addu'a wa musulmai da shugabannin musulmai. Amma gabar cewa khutuba ta kasance da harshen Larabci, wanda haka yake zuwa a Malikiya, wannan mas'ala ce a bar dubawa. Su dai Larabawa suna khutuba su da Larabci saboda shi ne yarensu, tabbas a wurinsu aka san khutuba. kuma ba zai yi wusi khutba da wani yare ba larabci ba, amma yanzu da musulunci yayi nisa ya shiga cikin ajamawa, shin turawa za su iya khutba da turanci? Hausawa za su iya khutba da hausa? Amsa a nan shine, kowaɗanne mutane idan ba sa iya gane larabci, to za a yi musu khutba da yarensu da suke fahimta. Idan ta kama ba larabci a khutbar zallan yarensu ne, ma khutba ce sunanta. Me yasa? Saboda Allah madaukakin sarki ya ce, wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahu. Ba wani manzo da muka aika sai da harshen mutanensa don ya musu bayani. Kaga manzo ma ba malami ba. Manzo ma ashe ba dukkanin manzanni ne suka da larabci ba. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ne ya yi larabci, sauran manzanni kowa yarensa ya yi wa mutanensa. Don haka idan ya zama da cewa mutane ba sa fahimtar larabcin, to me yakan a zo a yi musu innal hamdalillahi, a gama musu wa'azi akan gaskiya, liman ya yi ta kuka, yana kuka ya yi ta addu'a, ba su san ma me yake ba, ya yi ta ɗaya, ya yi ta biyu, ya ce qumu ila salatikum yarhamukumullah, a tashi mutane ba su san ma me aka ce musu ba. Kaga wannan an yi zaman ibada kawai, ba amfani a cikinsa, ba ƙaru da komai ba, an dai zama kawai na ibada. Kutuba ce, amma dai mutane ba su amfana ba, kuma ba haka ake so ba. Saƙo ake so a isar, shi yasa ake tara su duk sati a wuri ɗaya, a isar da wani saƙo mai muhimmanci. Kaga wannan yana nuna lallai akwai hikima cikin mutane su san menene liman yake faɗa. Kamar lokacin da samu liman ɗin ma bai san me yake faɗa ba. Shi kansa liman, na taɓa sallar juma'a a wani masallaci, sai na fahimci shi kansa liman ɗin ashe bai san me yake faɗa ba. Dama yana karanta hudubar ba a ji sosai. Sai ka dinga ji kamar me yake faɗa, oho. To ban tashi fahimtan bai san me yake faɗa ba, sai a ƙarshe yana addu'a. Sai na ji yana Allahumma ghafirli warhamni, sha'a. To mu fa. Kawai ya manne yana ta addu'a, wai Allahumma ghafirli warhamni, kuma mutane suna ta amin amin ce. Me haka? Allahumma ighfir lana warhamna. Ku kaga wannan alama ce ta cewa me? Ta cewa a rubuce ya samu abin yake yin sa, shi ma bai san meye ne me yake ciki ba. To kaga wannan rashin cancanta ya kai rashin cancanta, ce shi ma mai yi bai san ma me yake faɗa ba. Amma yadda abin ibada sallah, babu wata fa'ida a ciki. Mu ƙarasa ba. Mala yake wa tustahabbu taharatu fihima, an so tsarki a kutuba guda biyun gaba ɗaya, liman ya zama yana da tsarki, wannan mustahabbi ne. Da liman yana kutuba sai alwalata ta karye, to zai ci gaba da kutuba. Kar yana cikin kutuba alwalata ta karye, kuma ya ce jama'a jiran na zuwa. A kutuba ita ba sharadi ba ne sai da tsarki, zai iya yin ta ko ba alwala, amma dai an so ya kasance da alwala, saboda ai ana gama kutuba sallah ake tayarwa. Zai zo ya gama kutuba ne, sai a jira shi alwala. Malai ce fi wujubil qiyami lahuma taraddud, dangane da wajibcin tsayuwa a hudba guda biyun, yace taraddud, akwai kai kawo na sabani a masabar malikiya. Wato nan shin hudban nan guda biyu wajibi ne a yi su a tsaye ko ba wajibi ba ne? Da ce mai inganci wajibi ne a yi su a tsaye, sai dai inda larura, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallama yana khutubobinsa ne a tsaye, ya raba su da zama, don haka ba a zaune ake khutuba ba. Amma da a ce limamin wani laruri zai sa ya zauna ya khutubar a zaune, to khutuba ta yi ba za ta hana ingancin juma'a ba. Da a ce ma zai yi da gangan a zaune, khutuba ta yi ba zai hana ingancin juma'a ba, amma ya yi saƙo, zai yi ku lokaci ya tafi. A gaya muku, to mu dakata haka sai mu tashi na hudu. Allah ya ba mu lada, ku koyi Allah ya yi mana wasu lillahi wa sallim nabi sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asadi nabiyyin wa ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walahum ila yawmid din. wannan cewa yayi malan zan iya yin sujjada ba lalle a cikin sallah ba don kawai nayi addu'a to ban san wani abu wanda ya shar'anta mutum in zai yi addu'a yayi sujjada sai yayi addu'a ba haka kawai ya fare ta ba da wani dalili ba sujjada akwai ta sallah akwai ta shukura akwai ta tilawa wato akwai abubuwan da suke sa a yi su amma haka kawai mutum ya fadi sujjada sai yayi addu'a to ban san wani abu wanda ya shar'anta haka ba haka abinda ya zo a cikin hadisi na cewa wa amma sujudu fastahidu fi du'a fa qaminun an yustajaba lakum amma sujjada ko matsa wajen yin addu'a a ciki kai tabbacin za a amsa muku ne na magana akan sallah ne sujjada a cikin sallah haka mutumin da yake son yin addu'a abin da yafi kamata a gare shi shine in har sai a cikin sujjada yake so yayi to sai yayi a cikin sujjada sallah Allahu a'lam malam mace ce tana ta kaba to akwai kitso a kanta shin za ta tsefe kitson ko kuma sai ta fita ta kaba sannan za ta tsefe to ya danganta kitson kanta wani iri ne idan kitso ne na ado wanda yake da tayar mai kayatarwa to da zaran ta samu labarin mutuwar mijinta to sai ai kokari a warware shi kamar mace ce wacce ta ci kwalliya mijinta yana hanya yana dawowa sai ya hatsari sai ya mutu tana cikin wannan kwalliya sai aka zo aka sanar da rasuwarsa to dama tabbatar mutuwa ita ce take hukunta take sabbaba ta kaba ta kaba kuma shine nisantan ado da fita na tsawon wata hudu da kwana goma na haka da zaran ta samu labarin rasuwar mijinta abinda za ta fara yi ba ihu da kuka ta kwalala ba abinda za ta fara yi shine ta cire wannan kayan ado kaga haka shi ma kitso din na ado ne sai a kwance shi sai a kakkama shi irin kamawa wadda ba na ado ba wannan yake mai hukuncin mutumin da maniyya ya fita masa a lokacin azumin Ramadan bisa kuskure ba da niyya ba to anan in kace bisa kuskure ba da niyya ba ya iya yiwuwa ya zama a farke ne ko kuma a bacci idan a bacci ne azumin sa bai kare ba idan kuma a farke ne kuma ya zama kuskuren ne kamar yadda kace ba da niyya ba sai mani ya fita masa azumin sa ya kare kuma zai rama shi Allahu ta'ala ala to akwai daga hannaye dama to arwa ake to mutum to ya ku biyar din nan insha Allah ta'ala da muka dace akan na da cin muni magana daga da hade sallah ya taba ganin an hada azhar da al'asar ba ruwa ba komai haka kawai a nan garin ne masallaci ko kuma wani ne kawai ya hade haka a wurin sallah akwai wani hadisi cewa Annabi sallama ya hade salloli guda biyu ba tare da ruwa ko kuma tafiya ba amma wannan hadisin yana daga cikin hadisan da ba a aiki da zahirinsa zahirin sai na nuna haka kawai mutum zai iya hada salloli guda biyu wanda wasu haka suka runguma suke ta yi ba tare da sun bibiyi me matsayar malamai akan wannan me fahimtar malamai akan wannan hadisin ba dan haka kawai ba a hada sallar azhar da al'asar ko magriba da isha haka kawai mutum dan jin dadi ko ya ce bari ya dana hadisi ba wanda ya fassara masa hadisin haka ya bashi wannan dama idan haka ne zai zama kenan hadisan da suka yi magana akan lokutan sallah ba su da amfani kenan indai har ya zama mutum yana da damar da kawai san da ya ga dama duk zai hada salloli guda biyu to hadisan da suka yi magana akan lokutan sallah ba su da amfani kowace sallah tana da lokacinta inna salata kanat alal mu'minina kitaban maqutan ya ce ta same su ranar Juma'a, suka dinkirta yin sallar Juma'a har zuwa la'asar, suka tashi yin sallah sai aka samu sabani. Wasu suka ce kasar za a yi bibbiyu, wasu kuma suka ce a'a, ita Juma'a za a yi mata azahar ɗinta ne, ita kuma la'asar kasar. Malaman cikin nasu ne ko? Duk wanda tafiya ta same shi ranar Juma'a, kamar da makaranta Juma'a ba ta wajaba a kansa ba, don haka zai ɗauki kansa kamar ranar da ba ta Juma'a ba. Ma'ana zai yi azahar kasar la'asar ma kasar. In ya ga dama ya jam'uta kadim, in ya ga dama ya jam'uta akhir, in ya ga dama kowace ita a lokacin ta wannan ya rage nasa. Amma zancen a yi azahar a madadin Juma'a raka'a huɗu, wannan kuskure ne. Allahu a'lam. Dangane da alamomin balaga da muka ambata, fitar da mani ta hanyar mafarki, in wadda wahala ta sa mani ya fita masa shi ma za a ɗauke shi a wannan layin. Amsa shi ne idan ya tabbata cewa mani ne, in ya tabbata mani ne to ya balaga, sai dai babu wanka a kansa, inda ba sha'awa ce ta sa ya fita ba. Yawwa, Allahu a'lam. Kai akan cewa yaro mai sallar Juma'a ladan nashi ne, yace to tunda shi yaro ba a bude masa littafi na lada ko alhaki ba, a ina za a saka wannan ladan? To yanzu abinda zan ce anan shine, yanzu kai ne kake ba a bude masa littafin lada ko alhaki ba, kai ne ka faɗa. Ita shari'a ba ta ce ba a bude masa littafin lada ba. Hadisai guda biyu sun zo, ɗaya ya nuna cewa yaro yana da lada, ɗaya ya nuna cewa yaro ba shi da alhaki. Wanda ya nuna yaro yana da lada, hadisin Khasamiyya, wata mata da ta zo a lokacin aikin hajjin bankwana, ta ɗaga yaronta a cikin tsumman haihuwa, ta ce wa Annabi sallama, ya ma'aikin Allah, shin wannan yaron yana da hajji? Annabi sallama ya ce, eh, ke kuma kina da lada. Ma'ana eh, yana da hajji, nan ke yana da hajji kenan, yana da ladan hajjinsa. Ke kuma kina da ladan, kin yi ɗawainiya da shi, kin kawo shi, kin yi aikin hajji, kin riƙe shi a hannunki har yi aikin hajjinsa, kina da wannan ladan, amma hajjin nasa ne. Kaga wannan ya nuna cewa kenan wannan yaron yana da me? Yana da lada. Sannan Annabi sallama ya ce, muru auladakum bi salati li sab'in wa adribuhum 'alayha li 'ashrin. Umarci yaranku da sallah a shekara bakwai, ku bulale su a kan sallar in sun ƙi a shekara goma. Kaga duk wannan bai balaga ba. Amma tunda aka ce umarce shi da yi, to ba za a ce ya yi sallah don a zolaye shi ko don ya wasa ba. Za a ce ya yi sallah ne don me? Don za a ba shi lada? Allah ba zai umarci mutum ko bai ba shi lada ba. Ire-iren waɗannan dalilan suna nuna ibadar yara tana inganta, kuma in ta inganta ana ba su lada. Ba abin da ya zo a shari'a wanda yake nuna cewa idan yaro ya yi ibada, ladan ibadar na iyayensa ne. Wannan a cikin gari ne ake faɗa. Iyayensa suna da ladan yi masa tarbiyya da ilmantar da shi, da ɗora shi akan turba, da koya masa ibadar, da sa shi ya yi, da sauransu. Amma ibada ladanta ita nashi ne. Daga waɗannan hadisan suna nuna mana cewa yaro yana da littafin lada. Hadisi ya nuna mana cewa yaro bashi littafin alhaki. Da Annabi sallama ya ce, rufi alqalamu an salasa. An ɗauke alkalami daga kan mutum uku. Daga da aka ce an salasin, wannan ya nuna alkalamin zunubi. An ɗauke musu alkalami, ma'ana an ɗauke musu laifi. Sai ce as-sabiyyi wan na'imi wal majnun. As-sabiyyi hatta yahtalima wan na'imi hatta yastayqiza wal majnun hatta yafiqa. Aya binai, yaro sai ya balaga, mai bacci har sai ya farka, mahaukaci har sai ya warke. Kaga anan yaro ya shigo kenan a babin zunubi, ba a rubuta wa yaro zunubi har sai ya balaga. A babin lada ana rubuta masa matukar ya kai tamyizi, ya kai ya iya bambance kyakkyawa da mummuna, ya kai ya iya bambance niyyar azhar da ta la'asar. to idan yayi ya aikata ibadar a yadda aka bukace ta to zai samu ladanta insha Allah ta'ala saka dalilai ne suka nuna yaro yana da lada bashi da zunubi amma cewa bashi littafin lada ko zunubi wannan haka ake fada a cikin gari ba ilimi bane yanzu wannan shine abin da na fada maka shine abin da yake cikin ilimi Allahu a'lam mun yi magana akan liman yana hudu ba alwala ta warware yace na ce ba zai fita ba to ba haka nace ba nace ba sai ya sake ba a kan lokacin lafazin magana da kake ganin sa akwai yana da bambanci cewa ba zai fita ba ma'ana an hana shi fita kenan ba sai ya fita ba ana ba dole bane dan haka muhimmancin yin alwala a hudu ba bai kai ya katse ka ya jiyo alwala ya dawo ba domin ba a shaffanta sai da alwala ai hudu ba zai yi hudu ba sa idan ya kammala hudu ba kafin ayi sallah kuma sai a jira shi ya alwala zamu zo nan gaba kada karatun mu inda mun karasa karatun rukunan da zaka ji magana makamanciyar wannan sai a jira shi alwala sannan sai ya tada sallah in mun zo magana akan limamin da ya hudu ba shi zai ja sallah zaka ji wannan magana ta dawo insha Allah to mallan kai ne na karshe sai ka rabo kana tambaya duka kana tambaya kowa sai ka daga hannu Allah na kana wannan ko kadai abin da ya rage ban ce ba shine in hakan ta faru sallah ta yi ko ba ta yi ba shine kai abin da ban ce ba amma mun yi magana kai har cewa ma idan ana cikin sallah ana raka'a ta biyu sai alwala daya ta warware sai ya fita du mun yi wannan magana zance mai inganci shine tunda wannan hadisin da ya zo kissar da ta zo cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar juma'a da mutum 12 waqi'i ne ba wai nasibi bane akan sai mutum 12 ne masu yin sallar juma'a to wannan mutumin abin da 12 za su yi 11 za su yi kai dan yayi sallama yaga sauran mutum 11 juma'a ta yi kasa da 11 ma insha Allah za su yi sallar juma'a Allahu a'lam سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك